الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرى نرجو 29 قوات جماد الأولى هجر المنزان الله صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دليه دا 29 واندكما شيئ ديدة دي شابير قوات شدا ميلادية تدبو بيو دبقوي أيو زامو فارا كراتو تكين سورة النجمي مالا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأى.
بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم وأن سورة مكية هم آيو ينتا ستندبيو وأن سورة كمر يندزو چكين سيهو البخاري منزا الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت وأن سورة يا عند تسوكا ديكي قلشان سورة سيهي سجدة duk waɗanda suke tare da shi a wannan guri suka faɗi suka yi sujjada sai mutum guda ɗaya tak shi sai ya ƙi faɗuwa ya yi sujjada sai ya sa hannu ya ɗebi ƙasa ya kai goshinsa yana tsaye mai ruwayar wannan hadisi wanda shi ne Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa fara'aituhu ba'da zalika qutila kafira wannan dattijo wanda yake faduwa ya sujjada yayin da manzo Allah ya karanta wannan sura daga baya na ganshi an kashe shi a matsayin kafiri a wata ruwayar an ce shine Umayyah ibn Khalaf a wasu ruwayoyin kuma an ce shine Utbah ibn Rabi'a ko wanne ne dai daga cikin waɗannan biyun an kashe shi ne a lokacin yakin Badar yayin da musulmi da kafirai suka gabza Allah madaukakin sarki ya bawa musulmi nasara aka kashe wasu manya-manyan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su aka jefa su cikin rijiyar Badar wannan sura suratul najmi an ambace ta da wannan suna saboda kalmar annajmu da ta fara zuwa a farkon sura din kamar yanda surar At-Tur aka kira ta da wannan suna saboda kalmar Tur da aka fara ambata a cikin ko a farkon sura din. Wannan sura tana karantar da abubuwa daban-daban. Tana karantar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai gaskiya. Duk abin da yake faɗa gaskiya yake faɗa. Wahayin da yazo da shi ko alkur'anin da yazo da shi daga Allah, abin da yayi da awa na wahayi zuwa gare shi gaskiya ya faɗa. Kuma sannan wannan sura a ciki akwai tabbatar da cewa shi wannan alkur'ani yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta hanyar mala'ika Jibril, wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ƙarfi, ya bashi kyan halitta, ya bashi amana, ya bashi kuma matsayi mai girma. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin yadda yake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da siffar da yake fuskanta shi yayin da zai bashi wahayin. A cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa gumaka da duk abubuwan ma da ake bautawa ba Allah ba basu cancanci wannan matsayi ba. Sannan kuma Allah ya rushe wannan aqida ta kafirai na cewa Al-Uzza wal Manat dukkaninsu ‘ya’ya ne mata na Allah. Allah ya rushe wannan aqida. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sakamakon waɗanda suke bijirewa hanyar Allah da sakamakon waɗanda suke kama tafarkin Allah. Sannan ya ja kunne da ainihin razanarwa game da abin da ya shafi al'ummomi na baya na uquba kada ya shafi wannan al'umma in har ta kangarewa tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fara da rantsuwa, wan najmi idha hawa, ina rantsuwa da tauraro, idha hawa lokacin da ya karkata ko lokacin da ya buya ko lokacin da ya fadi. Ma dalla sahibukum, ma abocinku bai bace ba, wa ma gawa kuma bai halaka ba, wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furta wani abu ta hanyar san zuciya, in huwa illa wahyin yuha, ba komai ne yake furtawa ba yake faɗa face wahayin da ake yi masa. Allamahu shadidul quwa, wani ne mai matsanancin ƙarfi ya koyar da shi. Zumiratin, wanda yake da tsananin ƙarfi da kyan halitta. Fastawa, sa'annan kuma ya daidaita. Wa huwa bil ufuqil a'la, alhalin yana a sasannin sama mafi ɗaukaka. Summa dana, sannan ya matso kusa. Fata dalla, ya zuro da jikinsa. Fakana qaba qausaini aw adna, ya kasance dab tamkar zira'i ko kutankwacin zira'i biyu ko ma mafi kusa da haka. Fa auha ila abdihi ma auha, sa'annan yayi wahayi zuwa ga bawansa abin nan da yayi wahayi zuwa gare shi. Ma kadhaba alfuadu ma ra'a, zuciya ba ta yi ƙarya ba cikin abin da ta gani. Afatumarunahu ala ma yara, to ashe za ku ɗora jayayya da shi akan abin da yake gani. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, kuma haƙiƙa ya gan shi a wani karo na daban. Inda sidratil muntaha, a wajen magaryan nan ta tukewa. Inda ha jannatul ma'wa, a wajenta ne aljannar matattara take. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, a yayin da babban al'amari da yake lullube wannan magarya yake lullube ta. Ma zagal basaru, gani bai kauce ba, wa ma taga, bai ketare iyaka ba. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, haqiqa ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa mafiya girma. Allah ya fara rantsuwa da tauraro. Allah yana da dama yayin rantsuwa da abin da ya ga dama, don shi ya halicci komai. Kamar yanda Imam Sha'abi Amir ibn Shurahil yake cewa, al-khaliqu yuqsimu bima sha'a min khalqihi wal makhluqu la yanbaghi lahu an yuqsima illa bil khaliqi. Wato mahalicci yana da dama yayi rantsuwa da abin da yaga dama cikin halittarsa, amma kai mahaluki baka da damar kai rantsuwa sai da mahaliccinka. Saboda haka rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ake yi, ko da sifofinsa ko da sunayensa. Allah madaukakin sarki ake yi ko da sifofinsa ko da sunayensa masu tsarki. Wannan kalma ta annajmu tauraro, malamai sun yi sabani wajen tantance ma'anarta. Wani tauraro ne ake nufi, ko fa ko waɗanne irin taurari ma ake nufi a cikin wannan rantsuwa? Wasu malamai suka ce ana nufin ko waɗanne irin taurari. Wannan alif da lam da take farkon kalma ɗin listighraqul jinsi ne, ma'ana kowane irin tauraro, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi da Allah ya ce yana nufin kowane tauraro, da kowane tauraro suke sanya alamar da take nuna musu hanya yayin da suke tafiya cikin sahara. Kalmar wa bin najmi a nan kaga ba ana nufin tauraro ɗaya ba, ana nufin koma wani irin tauraro suna iya amfani da shi wajen su tantance hanyar da suke bi. To ka kalmar annajmu tana iya zuwa bi ma'ana annujum, wannan alif da lam da yake cikinta ya ɗauki ma'anar istighraqul jins, ma'ana dukkan wani nau'i na tauraro. Wasu suka ce ana nufin taurarin surayya, waɗanda suke bayyana su ɓace yayin ko dab da hudowar alfijir, su ne Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da su. Domin a cikin ainihin larabawa sukan yi amfani da waɗannan taurari, hudowarsu da faɗuwarsu da nahiyar da suke hudowa a gabas ko a yamma ko a kudu ko a arewa, sukan yi amfani da wannan wajen tantance lokuta, lokacin damana da lokacin ainihin rani da lokacin zafi da lokacin sanyi. Sukan yi amfani da wannan taurari wajen su tantance lokacin ya shigo ko bai shigo ba. To Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wasu abubuwa da ya halitta domin girman al'amarin da ke cikin waɗannan abubuwa, kuma ya jawo hankalin mai karatu zuwa ga cewa wannan abu da ya rantsuwa da shi abu ne mai mahimmanci, abu ne mai girma, abu ne da ya tattare ayoyin Ubangiji manya-manya waɗanda za su iya masa jagora zuwa ga sanin Allah maɗaukakin sarki, zuwa ga kaɗaita shi da bauta. Saboda haka Allah ya rantsuwa da wannan tauraro. Wasu suka ce ana nufin annajim a nan, wato taurarin da Allah maɗaukakin sarki yake jifan aljanun da suke zuwa kusa da sama ta kusa domin su sato ji. Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wannan taurari yayin da aka yi jifa da su, suka tafi za su doki abinda Allah maɗaukakin sarki ya tura su su daka na daga aljanu. To shine malamai suka sabu wannan sabanin a iya cewa ita wannan aya din za ta kunshi duka waɗannan ma'anonin da suka ambata, domin ba ma'anoni ne waɗanda suke warware juna ba. Akwai abinda malamai suke kira ikhtilafut tadad, akwai kuma ikhtilafut tanawwu, sabanin da za a samu wanda zai dinga warware juna, wannan ya ce kudu, wannan ya ce arewa, wannan ya ce gabas, wannan ya ce yamma. To kaga wannan sabani an samu hannun riga a cikinsa, ko wani ya ce haram, wani ya ce halal, wani ya ce haram, wani ya ce wajibi, kaga ba yadda za a yi su haɗu. To wannan shi ne ake kira ikhtilafut tadad, ikhtilafut tanawwu, a samu sabanin da duka wannan abinda ake sabani a kansa zai iya game su gaba daya. Kamar yanzu nan wasu su ce waɗannan taurari na surayya ake nufi, wasu ce taurarin da ake jifan ainihin masu satoji ake nufi, wasu su ce ana nufin dukkan taurari. To a iya cewa kalmar ta kunshi dukkan waɗannan ma'anonin gaba daya. Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da tauraro idza hawa, idan ya karkata, ko kuma idza hawa, idan ya bace ko idan ya fadi. A wata ayar can Allah maɗaukakin sarki yana fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilu min rabbil alamin. A waccan aya Allah yana cewa ba sai nayi rantsuwa ba. Malamai, wasu malamai suna cewa la din nan za'ida ce, ma'ana ina rantsuwa da mafadar taurari. Kuma lalle wannan rantsuwa ce babba da a ce kun san da wannan. Lalle shi wannan alqur'ani ne mai girma a cikin wani littafi tsararre, babu mai taba shi sai waɗanda aka tsarkake, saukakke ne daga Allah wanda yake Ubangijin halittu gaba daya. Wancan aya ta yi kama da wannan. Allah ya yi rantsuwa da tauraro don ya tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga wajensa. A waccan ayan ma Allah ya yi rantsuwa da mawaqi'un nujum don ya tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga wajensa. Innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa, wannan shine dalilin rantsuwar. Ma dalla sahibukum, ma abocinku bai bace ba, bai saki hanya ba, wa ma gawa kuma bai halaka ba. Sahibukum da Allah madaukakin sarki ya faɗa yana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ya kuma kirawo shi ma'abocin su waɗanda ake magana da su, su ne kafirai na wannan lokacin da suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kirawo annabi da cewa sahibukum dan ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikinsu, a garinsu, daga ƙabila irin tasu, yana magana da harshe irin nasu, sun san farkonsa da haihuwarsa da girmansa da tarbiyarsa, duk sun sani, sun san komai na halayyarsa. Saboda haka ba wani mutum ne da basu san shi ba kafin annabci, sun san shi, sun san matsayinsa. Shi yasa Allah ya kirawo shi sahibu, sahibukum, da ya nuna sun yi cakuɗeɗeniya da shi, sun yi cuɗeɗeniya da shi, sun san lamarinsa, sun san shi amini ne, mai gaskiya ne, mai nagarta ne, na ƙwarai ne. Su kansu suna yabansa kafin ya zo ya ce da su shi annabi ne, suna yabansa, suna kiran shi amin, amintacci, suna ba shi amana, suna ba shi ajiya, suna gaskata shi a duk lokacin da ya gaya musu wani labari. Don haka mutum ne da ya fito daga cikinsu, suka san halinsa, ta yaya kuma yanzu za su zo su jefe shi da wasu miyagun kalmomi, su ce da shi boka, su ce da shi mawaki, har ma su ce da shi marar hankali, tare da cewa sun san shi, sun san asalinsa, sun san tashinsa, sun san tarbiyarsa. Shi ne dalilin da yasa Allah ya kirawo shi sahibukum, domin sahibuka shi ne wanda kake tare da shi kullum, shi ake kira abokinka, kana tare da shi kullum, wanda kuma ya kake abokantaka da shi. Ba zai yiwu ba ka yi abokantaka da wanda baka san yanayinsa ba. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. In ka tashi tambaya game da halin mutum, je ka tambayi abokinsa, yaya halin wane da wane yake. Kaga kenan babu wanda zai iya sanin halinsa kamar abokinsa. To idan har annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikinsu kuma sun san yanayinsa, wani irin san zuciya ne ya kwashe su a yau kuma suka fito suna cewa ai mawaki ne, ai boka ne, ai marar hankali ne, ko mai tabuwa ne, me ya same su? Babu shakka kai daga jin waɗannan maganganu da wanda suke gayawa maganganun, kasan cewa maganganu ne da suke fitowa daga san zuciya, maganganu ne da aka gina su ba akan ilimi ba. Ma dalla sahibukum, ma abocinku bai bace ba. Addal, wanda ake nufi da addal a larabci, shine wanda ya jahilci gaskiya, bai santa ba, saboda haka yake tafa gamniya, yake ta kamakame, yake ta lalibe a duhu. Wannan shi ake kira addallu, mutumin da zai yi aiki ba akan ilimi ba. Duk wanda zai yi aiki na ibada ba akan ilimi ba, to batacce ne. Waɗanda suka fi kowa cika wannan sifa, cancantar wannan sifa, su ne nasara. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da wannan dalal, ya ambace su da ainihin bata. Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul fatiha, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ka shiryar da mu tafarkin waɗanda kai wa ni'ima, ba waɗanda kai mahushi ba kuma batattu ba. Malamai suka ce waɗanda aka yi wa hushi su ne Yahudawa, waɗanda suke batattu kuma su ne nasara. To nasara dalilin ɓacewarsu shi ne sun bar abinda ya shafi ilimi, sun koma suna yin abubuwa da kai, suna shaci faɗi, suna ƙirƙirar bid'o'i a cikin addini. Duk waɗanda za su bar tafarkin ilimi, to za su yi ta cin karo ne da bid'o'i a tafiyarsu, kuma za su yi ta ƙagar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta ba. ilimi shi zai wa mutum garkuwa daga fadawa cikin irin waɗannan hadarurruka. Da zarar aka ce babu ilimi, to mutum zai fada cikin irin waɗannan hadarurruka na jahilci, na fadawa cikin abubuwa da yin wasu ayyuka da sunan addini. Allah ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wannan sifa, yace annabi ba jahili bane wanda yake yin abinsa babu ilimi. Abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, to akwai cikakken ilimi a ciki. Sannan kuma yace wa ma gawa bai halaka ba. Al-ghawi shine wanda ya san gaskiya amma ya karkace mata. Duk wanda ya san gaskiya ya taki ta, shi ake kira al-ghawi, wanda ya karkace hanya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin. Ka gaya musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu, kaga Allah ya bashi ilimi kenan. Fansalakha minha, amma sai yayi watsi ya fita daga tafarkin ilimin, ya jefar da abinda ya karanta na gaskiya, ya take ya ki aiki da shi. Fa'atba'ahu ash-shaytan, sai shaytan ya zama almajirinsa. Wato wanda Allah ya bashi ilimi ya ki aiki da iliminsa, to ba wai ma shi ne zai bi shaytan ba, a'a shaytan ne zai zo yana binsa, sai dai ya koya wa shaytan shaytanci. Fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin, Allah ya ce sai ya zamo daga cikin halakakku, sai ya zamo daga cikin ainihin tababbu. To duk wanda ya san gaskiya amma ya take ta, to ya zama al-ghawi, halakakke tababbi. Manzo sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya take gaskiya bane, a'a shi mai bayyana gaskiyan ne, mai kira zuwa ga gaskiyan ne. Kaga a cikin wannan aya akwai ƙarfafar shaida da Allah maɗaukakin sarki yake bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama, da cewa shi shiryayye ne wanda yake aiki da gaskiya, kuma yake aiki bisa ga ilimi, ba yana aiki ne bisa ga san zuciya ba. To kaga kenan, ashe duk abin da suka sifanta shi da shi a baya na cewa boka ne, mawaki ne, matsafi ne, taɓaɓɓe ne, wannan duk ya kori gabarinsa. Domin wanda yake boka da wanda yake matsafi, duk waɗannan ba sa bisa tafarki na ƙwarai, ba sa bisa shiriya. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba batacce bane, kaga kenan ba boka bane, ba matsafi bane, sannan kuma ba mawaki bane, tunda Allah ya kore masa giwaya, ya ce da shi ba ainihin halakakke bane. Al-ghawi muka ce wanda ya san gaskiya ya take ta, mawaki shine ya san gaskiya amma ya faɗi abinda ba shi kenan ba. Zai san mutum alfajiri ne, tantirin shaidani ne, amma zai dinga sifanta shi, yana bashi wasu laƙubba da wasu sifofi, kai kace sahabi ne ko annabi. Tantirin azzalimi, mugu, amma sai kaga yana bashi wasu sifofi, kai kace yafi kowa adalci. Matsoraci, rago, amma kaje yana bashi wasu sifofi, yafi kowa jarumta. Mawaki shike wannan, kaga shine wanda ya san gaskiyar wato ƙwaru-ƙwaru, amma kuma yana faɗar wani abu daban. Wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna, saboda su ɓatattu ne, su yasassu ne zamanmu, sai ya zama na zamanmun ne suke binsu a baya, saboda su ne suke gaskata su cikin abin da suke faɗa. Wanda duk zai gaskata mawaƙin da zai dinga faɗar abin da ba gaskiya ba, to shi ma ya zama kamar shi. Yadda shi yake al-ghawi, shi ma ya zama al-ghawi. Shi yasa Allah ya ce yattabi'uhumul ghawuna, wato ɓatattu ne suke binsu. To kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama in an kore mishi sifatul riwaya, cewa ba batacce bane, ashe kenan ba mawaki bane. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yantiqu anil hawa, manzo sallallahu alaihi wasallama baya wani firici, baya tofa wata magana wacce take ta hanyar san zuciya. Allah ya kore masa wannan, duk abin da zai faɗa yana faɗar gaskiya ne. Wala aqulu illa haqqan, kamar yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi tuda'ibuna ya rasulullah ya ma'aikin Allah kana wasa da mu yace na'am wala aqulu illa haqqan ina wasa da ku amma fa bana fadar wani abin da ba gaskiya ba ko a cikin wasansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kirdadan gaskiya baya fadar sabanin wannan shi yasa lokacin da kafirai suka ce wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As yanzu ka rika rubuta duk abin da kaji ma'aiki ko kuma Muhammadu zai na fada inji kafirai duk abin da kaji Muhammadu yana fada sai ka dora rubutawa a yayin da yake cikin hushi ko a yayin da yake cikin nishadi ma'ana suna nuna a cikin irin waɗannan hali ya iya fadar da abin da ba gaskiya ba mutumin da yayi fushi fushinsa kan jashi wani lokaci ya kasa ganin gaskiya ya kasa fadarta haka nan wanda na shadi da raha ta yi masa yawa wani lokaci sai ya dinga fadar maganar da ba gaskiya ba cikin wasa to shi ne sai suke cewa ka dinga rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da yake hushi ko yake cikin raha Abdullahi ibn Amr ya zo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce uktub فوالذي نفسي بيده ما خرج من فيه ما خرج من فيه الا حق كربوت دو ابندا كجنا فدا نارنتسي دو وند رينا كي هننسا بابو ابندا يكي فتا دغ وندن باكين ناوا فاجي غسكيا سبودا هكا دو ابندا منزا الله صلى الله عليه وسلم يكي فدا غسكيا يكي فدا wannan aya ita ta sa malamai suka yi turus akan lamarin ijtihadi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin yana ijtihadi ko baya ijtihadi saboda gashi Allah ya ce in huwa illa wahyu yuha abinda yake fada ba wani abu ne face wahayin da aka yi masa to idan duk abinda yake fada wahayi ne kaga baya buƙatar ijtihadi domin ijtihadi shi ne ka yi ƙoƙarin zaƙulo hukunci ka gano shi yayin da ka rasa hukuncin a Al-Qur'ani ko a hadisi ka yi iya bakin ƙoƙarinka don ka gano abin da zai fi dacewa da waɗannan tsutsuwa guda biyu shi ne ake cewa ijtihadi to shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ijtihadi ya yi ƙoƙarin gano wani hukuncin da ba a saukar masa da aya akan shi ba to shine wasu suka ce a'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk abinda ya furta wahayi ne kawai saboda kaga babu batun ijtihadi in huwa illa wahyun yuha wato ba wani abu bane cikin abinda yake fada face wahayin da aka yi masa wasu kuma suka ce a'a ma'aiki yana ijtihadi musamman cikin sha'anin yaƙe-yaƙe abin da ya shafi yaƙi ko cikin wani abin da ya shafi lamarin duniya lokacin da za a tafi yaƙin badar aka zo aka samu sansani aka tsaya manzo sallallahu alaihi wasallama ya sauki kayansa anan Khabbab ibn al-Munzir yace da ma'aiki ya rasulullah wannan gurin da ka sauka tare da mu Allah ne ya maka wahayi yace sai anan za mu sauka ko ku a ijtihadin ka ne kai dai ne kake ganin ya kamata mu yi sansani anan manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a ba wahayi bane ni ne nake ganin ya kamata mu yi sansani anan sai yace da shi to ni ina ganin mu matsa kusa mu je daidai da inda ruwa yake mutara ruwanmu a tafki mi ainihin kwarmi mutara ruwanmu a ciki mu tsare ruwa saboda in kafire sun zo kanmu ba su dama su samu ruwan sha manzo Allah ya ce ni'mar ra'yu a tashi a tafi shi kaga da wahayi ne duk abinda yake furtawa a cikin kowane lamari da sai ya zan wahayi ne anan ba za a tashi a sake guri ba sannan kuma lokacin da za a yi yakin ahzab ghazwatul khandaq yakin gwalalu yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabban sa ina ganin ya kamata mu yi sulhu da wannan ainihin dandazo na kafirai, wannan gangangami da suka yi wa muku mai tarin yawa da Laraba ba su taba ganin irinsa ba. Ku dai ba za ku iya yaki da wannan mutane masu tarin yawa haka ba. Ina ganin mu yi sulhu tsakaninmu da su ta hanyar mu ba su wani kaso na abinda muke nomawa a nan Madina. Sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, musamman Sa'ad ibn Ubada da Sa'ad ibn Mu'adh, suka ce ya Rasulullah, wannan abin da kake faɗa mana wahayi ne, in wahayi ne fa sam'an wa ta'a, in dai wahayi ne to mun ji mun bi, ko kuma a'a ra'ayi ne, tunaninka ne, ijtihadinka ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba wahayi bane. Suka ce to mu muna ganin kada a buɗe wannan kofa, tunda muke ba mu taɓa jin wata ƙabila ta Larabawa saboda rauni ta haƙura tana ba da haraji ga abokan gaba ba, a lokacin da muke jahiliya ba mu yadda an yi mana haka ba, yaya za mu yadda da wannan a lokacin musulunci? Saboda haka mu muna ganin kawai mu tashi babu abin da zai sa mu ja da baya, mu tashi kawai mu dumfare su da takobi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawara. Salman al-Farisi ya bada shawarar a haƙa gwalalo tsakankanin abokan gaba da Madina, ya zama ya kewaye garin Madina. To kaga da a ce wahayi ne a lokacin, manzo sallallahu alaihi wasallama zai gaya musu cewa wahayi ne, su kuma babu yadda za su yi face su bi. Saboda haka a cikin wani al'amari na duniya ana iya samun wannan, yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa, kamar yadda yake cikin sayo Muslim, ya ga wasu suna ainihin yin kilili ga dabinansu. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce me suke yi, suka gaya masa, suka ce in ba su yi wannan ba dabinan ba za su yi ƴaƴa ba. Manzo Allah ya ce ni ina ga ba sai kun yi ba. Sai ya tafi ya sa abinsa, shi har ya manta an yi wannan magana. Shekara ta yi dabinai ba su yi ƴaƴa ba don sun daina. Manzo ya ce da su ai ba ma sai sun yi ba. Sai suka yi aje suka tafi suka yi kwance su. Suka zuba ido shekara ta yi lokacin ƴaƴan dabino ya yi ba a samu dabino ba, suka zo suka samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullahi ga fa abin da ya faru. Me ya faru? Muna yin wannan kilili ka zo ka ce ba sai mun yi ba, kuma gashi abubuwa ba su samu ba. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da su, na gaya muku idan kuka ƙiyi za ku samu dabino? Suka ce a'a. Ya ce to antum a'lamu bi umuri dunya, abinda ya shafi lamarin duniyarku ko kuka fi sani, harkar duniya wannan al'amarinku ne, ba harka ta bace, wannan sha'ani ne na duniya. Don haka a cikin sha'anin duniya da iya faɗar wani abin da ku kuma kuna da ƙwarewa a kan wannan abin, sai ku ce a'a ai kaza 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 kaza. To kaga wannan shi yake nuna cewa a cikin al'amari na duniya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya ijtihadi, kuma a wasu wanda suka san wannan abu su zo su faɗi sabanin abin da ya faɗa, kuma ya fi zama shi ne daidai. To duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na addini, sawa'un abin da yake cikin alkur'ani ko abin da yake cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, in huwa illa wahyun yuha, wahayi ne daga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisansa sahihai, wahayi ne kamar yadda alkur'ani yake wahayi. Ba a raba alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk zai ɗauki alkur'ani to dole ya haɗa shi da sunna, ba a raba ɗayan biyu ɗin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Dawud, ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu wa fi riwayah wa mithlaihi ma'ahu, an bani alkur'ani an bani wani abu kwatankwacinsa ko kwatankwacinsa biyu, wannan abu kwatankwacinsa shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce kwatankwacin alkur'ani. In an tashi neman hukunci ba a cewa bara a tafi alkur'ani zalla, sai an kara da alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe ba a samu hukuncin ba, to sannan a je a lalubi sunna a ga me za ta ci, wannan kuskure ne wanda ya haka zai faɗa halaka. In za ka binciki hukunci to sai ka gwama alkur'ani da sunna, ka haɗa su wajen binciken hukunci. In aya ce kaci karo da ita tana magana kan wani hukunci, to koma kalalu ba a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yaya ya fassara wannan aya? Allah madaukakin sarki yana cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ya saukar maka da alqur'ani, mun saukar maka da wannan abin tintintini, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka yi wa mutane bayani abinda aka saukar maka, dan kai musu bayanin abinda aka saukar masa. Kaga ashe kenan, akwai abinda aka saukar, akwai kuma bayanin abinda aka saukar, abubuwa guda biyu ne. Akwai al-mubayyan, akwai al-mubayyin. Akwai al-mubayyan shine al-Qur'ani, sannan akwai al-mubayyin shi ita ce sunna. Manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin al-Qur'ani, yake cewa wannan sako da Allah ya bani ga abinda yake nufi, ga abinda yake nufi. Kamar yanda ka san, in ka ba mu wani sako, ko da ka ba shi a rubuce, kakan hada shi da wani bayani, ka ce in ka je ka ce wannan kaza 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 a ba mu wani, ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza, za ka kara da wani bayani yayin da ka ba da wannan sako din. To manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin abin da ya dauko na sako. Don haka in za ka karanta alqur'ani kai imani da shi, to dole ka karanta kuma kai imani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. In ba haka ba, to a gurgunce kake tafiya, baka yi imani da alqur'anin ba ma. Dan shi yace manzo sallallahu alaihi wasallama shine mai bayani din. Shi yasa Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yake cewa as-sunnatu qadiyatun 'ala al-kitab, wa sunna ita ce take hukunci akan alqur'ani. Ma'anar hukunci ita ce take bayanin abin da yazo a cikin alqur'ani a dunkule, tayi bayanin sa filla filla. Ko ya zo a sake ba kaidi, ta sa masa kaidi. Ko ya zo a game, ta yi masa taksisi, wato a keɓance wani hukunci kuma daga ciki. Alƙur'ani shi yake a sunna ita ke wa alƙur'ani wannan. Shi ya sa wasu malamai suke cewa alƙur'anu ahwaju ila sunnati minha ila alkitab ilaihi, wato alƙur'ani ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna sama da buƙatuwar sunna zuwa ga alƙur'ani, domin ita bayanin shi alƙur'ani ce. Don haka shi yake buƙatar abinda zai bayyana shi, ba shi mai bayanin bane yake buƙatar abin bayani din. Don haka waɗanda suke cewa in za a nemi hukunci a fara ta kan alƙur'ani, sai an kara din shi gaba ɗaya an rasa, sannan a duro wa sunna, waɗannan ba daidai suke tafiya ba. In kuma za su ɗauki wannan ka'idar su ce za su yi aiki da ita, to za su yi taɓa raɓaɓiya a cikin rayuwarsu, za su yi taɓa raɓaɓiya a rayuwarsu ta addini. Da za mu ba da misali a nan, da za a tambaye ka menene hukuncin mutum ya auri mace, sannan kuma ya zo ya auri ‘yar uwar uwarta ko ‘yar uwar mahaifinta, wato innata ko a gwaggwanta, menene hukuncin wannan haɗa su a lokaci ɗaya? Idan ka ɗauki waccan ka'ida ka ce to bala in koma Qur'ani in duba in ga me aka haramta dangane da auren mata, ka zo ka karanta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, ka zo har wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum, sai ka zo wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, sai ka zo duk an zana waɗanda aka haramta, sai ka ga babu wannan. Gashi can Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qasala, an ce kada a hada tsakanin ya da kanwa, amma ba a ce kada a hada tsakanin mace da innata ko gwaggwanta ba. Sai ka ce to anan Allah bai haramta wannan ba, ka iya zuwa kai, kaga ka jefa shi wani wawa keken rami. Sunna ta yi bayani, annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujma'a bayna almar'ati wa khalatiha aw yujma'a bayna almar'ati wa ammatiha. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada mace da khalata, innata ko da gwaggwanta. Manzo ya hana wannan, kaga kenan yana daga cikin abin da zai shiga cikin haramci, duk da cewa ayar bata zo bayanin sa ba. Wancan wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum ya samu kaidi anan, me yayi masa kaidi ko me yayi masa taksisi? Ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da za a zo a tambaye ka menene hukuncin cin mushi na fara ko na kifi ko kuma cin hanta da saifa, waɗannan abubuwa jini ne, me ye hukuncin cinsu? idan kace zaka koma ga alqur'ani shi kadai ba zaka hada da sunna ba zaka lalibu hukuncin alqur'ani shi kadai sai kaga inda Allah ya ce hurrimat alaykumul maytatu waddamu an haramta muku mushe an haramta muku jini sai kace eh ga aya fa karara al maytatu ai alif da lam din nan listigraq ne don haka duk wani mushe haramun ne faran nan mushe ce eh to haramun ce kifin nan mushe ne eh to haramun ne waddamu da jini hantan nan jini ce eh saifa din nan jini ce eh to su haramun ne Allah ya haramta kaga in ka bada wannan wato wannan fatawar ai ka baro ta gashi kuma alqur'ani kake cewa ka samu hujjar amma ba wannan ayar ba ta kunshi waɗannan abubuwan ba hadisi ya zo ya nuna waɗannan abubuwan ba su shiga cikin haramcin da ayar take magana akai ba uhilla lana maytatani waddamani fa amma almaytatani faljaradu wassamak wa amma addamani fattihalu walkabid hadisin abdullahi dan umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yake cewa an halatta mana Ibn Umar yake cewa an halatta mana mushe guda biyu mushen fara da mushen kifi sannan an halatta mana jini guda biyu jinin saifa da kuma jinin hanta to kaga wannan yayi bayanin cewa waɗannan abubuwa ba su shiga ƙarƙashin waccan ayar ba ba za ka san wannan ba sai idan ka gwama alqur'anin da sunnar gaba daya amma in ka hakura da wannan kace sai daga baya zaka zo kan wannan to zaka yi fatawa ba bisa daidai ba shi yasa waɗanda ake cewa alqur'aniyuna waɗanda hakika ba su yi imani da alqur'anin ba masu cewa babu hadisi babu sunna kawai alqur'ani zalla hakika waɗannan ba su yi imani da alqur'anin ba dan da sun yi imani da alqur'ani shi yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda an manzo yazo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hanu falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim masu saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hirdun su kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma wata azaba mai radadi ta auka musu kaga waɗannan ayoyi suna kiran ka zuwa ga kai imani da abinda manzo yazo da shi daga cikin abinda yazo da shi akwai sunnar sa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun rubuta sunna tabi'ai sun rubuta sunna manya-manyan malamai sun rubuta sunna don addinin an gina shi akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka kwashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai mata iban karan mahaukaciya ka zubar da ita to me ya rage a cikin addinin ka ba wa kanka wani lasisi ne ka yi barna a cikin alqur'ani yadda kake so domin ita sunna ita ce take ba alqur'ani kariya domin ita ce za ta kare ma'anonin alqur'ani Allah ya jibinci kare alqur'ani da lafazinsa da ma'anarsa kare alqur'ani da lafazinsa ta hanyar kiyaye alqur'ani da Allah yake a zukatan mutane miliyoyin musulmi da suka haddace qur'ani a duniya dukkanin su Allah ya aje su kariya ne ga alqur'anin sa saboda haka da zarar ka canza harafi kwaya daya a cikin alqur'ani ko kalma daya ko aya daya to yaro ne kankane a makarantar allo ne zai ci garanka zai gyara maka wannan kafin ba a je wasu jimajiman malamai a kanana ma yara kanana su za su fara yi maka challenging akan wannan kaga ba damar a samu canji a cikin harufan alqur'ani bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm alqur'ani yana nan a cikin kiraza